نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahadi ne wanda ya daidai da daren 26 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 wadda ta daidai da 18 ga watan julai shekara ta 2009 wannan shine kasan na 89 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin al-imam abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi watake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi jama'ar musulmi masu kallon mu da sauraron mu na kusa da na nesa da waɗanda za su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani idan kun fahimci sanarwar nan tawa ta kwanan wata nace 26 ga watan rajab yana nuna watan rajab ya zo ƙarshe kamar yadda a farko-farkon watan rajab muka yi bayanai dangane da wasu bidiyoyi da aka kirkiro a cikin wannan wata na rajab kamar bid'ar azumi da ake kira azumin tsofaffi da kuma bid'a makamantan waɗannan waɗanda ainihin aka kirkiro su to a ƙarshen wannan wata na rajab ma akwai wasu bid'o'i waɗanda ainihin aka kirkiro musamman a juma'ar ƙarshe ta ainihin wato watan rajab jama'a babu wata ibada wadda ake canza salo ko kwaya ɗaya saboda shigar watan rajab watan azumin ramadan shine watan da ake canza salo na ibadoji ayi azumi a matsayin farilla sannan da sallolin dare da kuma sauran abubuwan da suka shafi itikafat da makamantansu amma watan rajab babu wata ibada ko kwaya ɗaya ko azumi ko sallah ko kwana ba bacci ko wani dare mai daraja a cikin watan baki ɗaya mun bayyana waɗannan abubuwan ba su da asali ku karanta littafin as-sunan wal mubtadi'at na malam Abdul Salam Khadir da kuma littafin as-saiful qati' lin nizaa mun bayyana duk bayanai dangane da haka dan haka jama'ar musulmi ku ji tsoron Allah ku bar waɗannan abubuwa malamai da limamai ku ji tsoron Allah ku karantar da mutane ayoyi da hadisai ingantattu ku daina ainihin ɗibo matattun hadisai da bid'o'i kuna raya musu na cikin ainihin waɗannan watanni Allah madaukakin sarki ya taimake mu shi watan da ke zuwa watan ainihin sha'aban shine watan da sahabbai suka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zagewa yana yawaita ainihin azumi a cikin shi wanda in ma ba azumin ramadan ba ba a fai ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yawaita azumi a cikin wata irin watan sha'aban ba wannan hadisi ne sahihi wanda al-imam muslim ya ruwaito dan haka watan da za mu shiga shine watan da ake son yawaita ainihin azumi a cikin shi domin ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya taimake mu a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a cikin idda Imam al-Bukhari yace bismillahir rahmanir rahim abwabul masajidi an ga wurin ko a wata nuska ta sahihul bukhari wadda wannan nuska ita ta tiyawa babu wannan bismillahir rahmanir rahim babu abwabul masajidi daga hadisin karshe da muka karanta na 396 shine ainihin bayanai dangane da hukuncen kibla sai dai a ga ansa babu haqqil buzaqi bil yad min al masjid wannan sune mafi yawancin nuskoki amma nuskar da ke hannun mu wadda tun farkon karatun nan mun ce ita za mu rinka rikewa insha Allah ta'ala tana dauke da bismillahir rahmanir rahim abwabul masajid waɗannan babuka ne waɗanda za su yi bayanai dangane da hukunce-hukuncen da suka shafi masallatai su masallatai ɗakunan Allah ne da shaidar Al-Qur'ani da ainihin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda za mu zo mu karanta manufar gina su shine a bauta wa Allah kadai a kuma tabbatar da ainihin bautar Allah a ciki sannan a tarbiyyanci musulmi game da addininsu da rayuwa kuma kadai ana gina masallatai ne dan Allah a cikin ainihin wato wannan karatun da zamu yi jama'ar musulmi lallai zamu tattauna mas'aloli masu yawa misali zamu tattauna dangane da tsarin ginin masallaci yaya ake gina masallaci ma'ana idan muka samu fili zamu gina masallaci idan muka zauna mu da architect din mu wato mai zane mai ilimi game da zanen mu wanda mu muke cewa engineer shin in muka zauna yaya ya kamata mu nuna mishi abubuwan da ya kamata a gina masallaci ko ku za mu bar architect ne kawai yaje ya gina masallaci a yadda muka ga masallaci ana gina shi. Misali, masallaci a gina shi da lungun liman. Lungun liman wanda ake yi asalin shi bid'a ce wadda ta samo asali daga ainihin cocina, ba ta da asali a cikin addinin musulunci. Tulluwa da ake wa masallaci a tsakiyar shi, a tafi a fitowa da masallaci manara, a dora farin wata da tauraro, da tulluwar da manarar da farin watar da tauraron, dukansu bid'a ne, ba su halatta ba a cikin tsarin masallaci, babu su ainihin a cikin ainihin sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Kun ga dole ne sai an samu gyara dangane da ire-iren waɗannan matsalolin. To lallai a san cewa tsarin ginin masallaci za mu yi bayanai akai in Allah ya so. Sannan ya halatta a danganta masallaci ga wani bayan an ce masallaci na Allah ne, kuma a zo a ce masallacin Alhaji wane, a ce masallacin suwa ne, misali a ce masallacin Sultan Bello, ko a ce masallacin Annabi, ko kuma a ce masallacin ƴan Izala, ko a ce masallacin ƴan ɗariƙa, ko ya halatta, za mu tattauna wannan insha Allahu ta'ala. Sa'annan za mu yi bayanin amfanin masallaci. Masallaci a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine masallacin, wato wurin ibada. To wannan na daga cikin abin da ya taimakawa mutane wajen kuskure shine, galibi su malaman fiqhu tsarin da suke bi suna ainihin ɗauka hukunci ne daga Qur'ani da hadisai, ba sa ɗauka hukunci ko kuma tsarin abu daga sunan shi. Su kuma mutane galibi suna ɗaukar abu ne daga sunan shi. Misali, yanzu jilsatul istiraha sai a ce zaman hutu, malaman fiqhu ba su ɗauke ta a haka ba, ko da sun kira ta da wannan sunan, kawai suna ne aka sa mata. Amma su jama'a sai suka ɗauka, tunda aka ce zaman hutu, to me lazimin hutu? Gajiya. To wanda bai gaji ba zai yi ba kenan. Kaga haɗarin ɗaukar hukunci daga suna. Mutane da suka ɗauki masallaci kawai masallaci, wurin yin sallah, da wannan tunanin ya yawo a ƙasashe irin namu, musamman ƙasar Hausa, in aka tashi gina masallaci sai kaga ko wurin alwala ba a tattala, wurin fitsari ba a tattala, wurin da za a yi tsugudan kashi ko wankan janaba ko wankan haila ko makamantan haka duk ba a tattala. Kuskuren ɗaukar hukunci kenan daga suna. Amma hukuncin kamata ya ɗauko shi daga Qur'ani, daga hadisi, sai a gane me ake nufi da masallaci. Hakikanin abin da ake nufi da masallaci shine abin da yau baturen zamani yake kira Islamic Center. In aka ce Islamic Center, asalin wannan ita ce take ɗaukar ma'anar masallaci, domin za a samu masallacin, ma'ana za a samu wurin yin sallah, za a samu wurin yin kasuwanci, za a samu wurin kwana, za a samu wurin yin taro, za a samu prison, ma'ana kurkuku a cikin masallaci, za a samu asibiti, za a samu wurin sayar da magani, za a samu dukkan wasu abubuwa da aka san ɗan adam zai buƙata a addini ko a rayuwa, to za a samu da wannan a masallaci. A ƙarƙashin haka ya kamata dukkan masallaci ya zama akwai media house a tattare da shi. Shine idan wannan masallaci yana son ya yaɗa wani saƙo zuwa ga mutanen da ke anguwar ko mutanen da ke garin, ya kamata a samu community FM radio, wanda community FM radio ya yaɗi duk duniya har Niger, banda Najeriya, abin takaici da mamaki. Kuma naira miliyan ɗaya a yanzu da nake magana za ta haɗa community FM radio naira miliyan ɗaya. Me ya hana? Shine ba a fahimci menene masallaci ba. Shi yasa a cikin waɗannan karatuttuka, in Allah ya so, za mu zo mu bayyana cewa masallaci wuri ne na ibada. Na'am, a yi sallah, a yi duk abubuwan da ake. Masallaci wuri ne na zikiri. Masallaci makaranta ce, inda za a karantar da ilmomin addini da na sana'a, sannan da horar da sojojin da za su kare mutuncin musulunci. Duk wannan ya ɗauki ma'anar masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan masallaci ɗakin taro ne. Idan muka ce masallaci ɗakin taro ne, muna nufin taron nan za a yi na musulmi ne, taron nan na mata ne, taron nan na maza ne, taron nan za a yi shi ne na kafirai ne, za a kira su pastoci ne, reverend fathers ne, duk masallaci yana ɗaukar wannan ma'anar. Sannan masallaci kasuwa ce, lallai masallaci wuri ne da za a saya a sayar wuri ne da zaka haro shi dan ka sai kaza sannan masallaci asibiti ne wurin da za a yi tarbiyyar mutane domin su iya aikin asibiti wuri ne da za a yi tarbiyyar mutane ma'ana ai jiyar mutanen da suka ji rauni masallaci wuri ne da ya kamata ya zama iyada ya zama wurin kwantar da mara lafiya domin jiyar su masallaci wuri ne wanda ainihin za a yi wankan gawa a yi sallar gawa a masallaci duk wannan yana daukan ma'anar masallaci sannan masallaci ya cancanta ya zama masaukar baki in aka yi baki ya zama nan za a sauke su sannan masallaci ya kamata ya zama kurkuku to me ake nufi da wannan magana idan kuka tashi ginin masallaci kamata yayi ku fitar da irin waɗannan abubuwa sai ku zauna da shi wannan masani game da harkar zane anan din zai zana muku ina ne ya kamata a rinka yin sallah sannan ina ne ya kamata a rinka yin taro shine ya kamata a samu conference hall domin daga cikin aikin masallaci za ku iya rubutawa bishop na wusasa takarda ku ce daga ina daga markazin salafiya kuna gayyata bishop na wusasa yazo za a yi dina da shi a masallacin markazin salafiya ranar kaza ga watan kaza ya kuma taho da mutanen shi kuma ya tashi tahowa ba lallai ne ya sawo rawani ba lallai ne ya riko alqur'ani ba a'a yana da yancin ya sawo janjami irin nasu na ainihin bishop ko fadoji ko wane ne ko wane ne ya taho da duk irin hay'ar da zai taho da cross da komai ya taho sai a shigar da su ina ne ɗakin taro na wannan masallacin su zauna a ci abinci a gabatar musu da mahasinul islam ba wai wa'azi ne za a yi na awa biyar ko makamancin haka ba a'a za a samu wani fasihi ne ya tashi cikin minti goma ya isar da wani sako na musulunci shikenan a ainihin yi sallama da su su koma ran da su ma suke da taro za su iya aiko wa limamin masallacin shi ma limamin masallacin ya kwashi tashi da suje musulunci ya zo da wannan domin mu du'atu masu da'awa ne masu yaɗa saƙon Allah ne mu masu bishara ne isar da saƙo muke ciki da waje to lallai akwai buƙatar a samu wannan yayin da muke kuka fitsara ta yi yawa da fitsaran nan ta yi yawa ta 'yan drama 'yan mata da samari a jihar Kano sai aka koro su da aka koro su sai suka tarwatso sai suka taho jihar Kaduna tunda jihar Kaduna babu wannan dokar me ya kamata jihar Kaduna kuma ta yi wata doka da za a kore su bai kamata a yi haka ba sai a kira su taro masallaci in suka tashi zuwa ba lallai ne sai sun zo da yankakken wando ba lallai ne ta zo da irin kayan da take shigar drama su zo a zaunar da su a ɗakin taro a tattauna da su a ba su shawarwari a yi musu nasiha a yi musu wa'azi sai zama can da aka turo aka koro mutanen banza sai muka zo muka markade su suka zama mutanen kirki abin da ya kamata a yi kenan yanzu suna nan yan drama sun cika Zaria sun cika Kaduna sun cika ko'ina me yasa an koro su daga can to mu sai mu ce su zo nan za mu gyara su insha Allah to amma shin ana da masallatan da suka shirya daukan nauyin irin wannan aikin babu irin waɗannan masallatan wuraren sallah ne kawai babu wuraren taro in ka ce yanzu pastor ko bishop na wusa sai ya shigo nan ciki duk makiyanka za su je su saka wa'azi su yi wa'azi akan ka amma akwai wani ɗakin taro fa wani auditorium babu matsala bishop ya je ya shiga can yan drama su bilki wancan su Khadija wancan sun je sun shiga can ba haka bane babu wanda zai ce kun jawo su ba cikin inda ake ibada ba nan kan ustazai su zauna su yi ta karatun Qur'ani suna kuka suna salati babu matsala amma can masu da'awa su je suna gyara aiki suke yi ku an fahimci wannan don baka taba ganin likita ya fede wani cikin wani akan dining table ba ma'ana masu cin dining table su je su ci abincin su a dining table likita kuma yana da wani daki na fida ko to abin da ya kamata jama'a su fahimta kenan game da masallaci kaga wannan dakin taro da ake magana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kristoci ne jama'a nasara najran a kudancin arewacin Saudi Arabia kenan yanzu duk garin kristoci ne manzon Allah ya aika musu da goran gayyata suka taho masallaci anan aka sauke su anan suke ci anan suke sha anan aka tattauna anan aka yi musu duk nasiha da aka yi musu kafin wani lokaci kuma ba lallai ne yanzu su bayyana shahada ba lallai bane kafin wani lokaci sai suka aika wa manzon Allah cewa duk sun musulunta dan sako ne yanzu a bar su sakon ya je ya narke a cikin su tukuna na fatar an gane
duk inda kaga daya lalace wannan lalata tana da alaka da uwar da ta haife shi imma uwar ta mutu kafin ya girma dan haka ya girma ba uwar da za ta yi tarbiyyar shi kaga lalata shi tana da alaka da maraicin uwa ko kuma ya samu shashashar uwa ko kuma ya samu uwa wadda take mugunya mai mugunyar tarbiyya shashashar uwa ita ce wadda ba ta tarbiyya sai ta bar shi haka siddan ayahsabu al-insanu an yutraka suda sai ta bar shi haka siddan din ko kuma uwa wadda take kimsa mishi muguwar tarbiyya yanzu waɗannan irin uwayen kun san cewa yana daga cikin haƙƙin masallaci masallaci ya aika musu da goron gayyata a ce za a rinka taro na uwaye dan haka duk wadda bata kai a ce mata mother duk wadda bata kai a ce mata uwa ba ba irin ta ake kira ba ma'ana ƴan mata ƙanana su su bari akwai ranar nasu taron amma waɗanne irin mata ne ake ganin sun zama uwaye a tara su sai a samu wani malami wanda in sun dube shi a shekaru ba za su rena shi ba ko a dubi wata malama wadda in sun dube ta a shekaru ba za ta rena su ba domin waɗannan matan da za ku kira ba lallai su zama matan ahlus sunna ba matan ahlus sunna za a iya tara su ɗan shekara goma ya musu wa'azi sun saba amma in ka je za ka baza wannan gayyatar ne duk mata za ka ce su zo sai a ce duk matar da ta kai tana da ɗaya shekara 15 12 tana da ɗaɗan shekara 10 ana gayyatar ta ainihin za a yi taro a masallacin markazin salafiya kaza 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 kaga ba lalle ne matan ahlus sunna za su zo ko waɗanne za su zo ko wata za ta zo da gyale wata za ta zo da atamfa wata za ta zo ta ci gayu dukku ba su zo su taro sai a samu wani malami mai fasaha ya tara su yi musu jawabi na minti 30 jawabi na nasiha sai a ba su dama su kuma su kakkawo abubuwa su kakkawo abubuwa su kakkawo abubuwa ku yi haka daya ku yi biyu ku yi uku ku ga in cewa zariya bata canza ba za ta canza insha Allah ku auna haka ku gani sannan yanzu kayar baya da ake samu mu da matasan mata kana da matarka ƴan shekara 18 ƴan shekara 20 duk sai su ballake sai a ce to ana neman kuma mata ire-iren waɗannan su kuma a zo a yi musu nasu taron sannan ƴan mata sannan sai ku aika provost na FCE ana neman ya ba da izini za a yi sanarwa duk ƴan matan da ke FCE su zo su kuma za a yi zama da su lokaci kaza idan kun lura da wannan irin aikin da ake so masallaci babu ran da za a ce an rufe masallaci amma yanzu masallatan mu shikenan da an yi sallar isha sai a rufe su sai kuma gobe da asuba an yi shikenan ba sa aikin su domin wurare ne kawai na nusku tsantsar ibadar kawai sallah ake zalla ko kun fahimci wannan jama'a amma wacce gudunmawa yanzu wannan masallacin da muke ciki wacce gudunmawa yake bayarwa ga makwabtan shi wajen gyara tarbiyyar ƴaƴa wajen taimakawa mutanen da sauƙaƙa musu kuncin rayuwa da maganin talauci wacce gudunmawa wannan masallacin yake yi babu to ya nuna kenan akwai matsala domin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kawo tarbiyya ga makwabta yana kawo alheri da wadata da cire su daga talauci da makamantan haka lallai ne a je ai nazarin yaya ya kamata masallaci ya kasance duk wannan muna magana akan ɗakin taro ne sannan aka ce kuna da ɗakin taron nan kar ku ce lallai lallai sai ƴan kungiyar ku za ku ba idan ƴan makaranta kaza suka zo suka ce suna da wata lacca da za su yi suna buƙatar ku ara musu ai ba bid'a za su yi ba ai ba ƴan bid'a bane sai dai kawai su ƴan wata makaranta ne su ba ƴan kungiyar ku bane amma ba ƴan bid'a bane sai ku ba su dama in kuka ba su dama kaga limamin masallacin nan aka zo za a sa shi daga cikin mutane manya manya a wurin wannan taro me zai hana ba zai samu damar minti 5 yayi magana wanda zai isar da wani sako ba ko kun fahimci wannan jama'a sannan yanzu zariya cike take da likitoci duk wanda ya taho daga Bauchi ko Gombe ko Katsina ko ina ne yayi karatu sai ce ba zai koma garin su ba zariya cike take da likitoci zariya cike take da lauyoyi cike take da injiniyoyi kowa ya taho zariya to sai ku ce to yanzu wace rana za ku aje likitoci su zo zallan likitoci ne maza musulmi sai zo sai ku tattauna da su wata rana sai ku aika wa likitoci kuma kristoci su ma su zo ku zaunar da su ku tattauna da su muna magana hidiman masallaci ne mai amfanin masallaci sannan likitoci mata su zo sannan anguwar zoma su zo kaza su zo da a ce za ku gwada haka wata rana inda kuna da ɗakin taro, ku kira kristoci likitoci su zo, da kun ji sai wani ya amayar da irin mugun nufin da suke da shi akan matan ku waɗannan da suke sa hijabi da niqabi saboda haushin su da suke ji, to da aran nan sai an cire mai wannan kiyayya, sai an yi maganin ta. Saboda me? Saboda masallaci zai yi aikin da ya kamata. Sannan masallaci ya kamata ya zama kurkuku, ya zama a masallaci akwai prison, akwai inda in wani ya laifi za a saka shi anan a kulle shi, anan zai kashi, anan zai fitsari, anan zai ci, anan zai sha, anan zai kwanta. Kuma prison da ma'anar shi na prison ba wai anan zai kashi ana nufin a inda ya kashi anan zai fitsari, anan zai ci abinci ba, a'a, daki ne an kulle shi, gashi na raga-raga, amma da gadan shi da toilet da wurin wanka da komai da komai da komai wurin abinci, amma an kulle shi anan. A cikin sunna wannan ya tabbata akwai a masallaci. Masallatan mu yau ba mu da wannan. Waɗannan ghaidun min al-faid, ɗan kaɗan ne daga cikin abubuwan da ya kamata masallaci ya ƙunsa, waɗanda na tuntuɓo mana, wanda mai yiwuwa a cikin waɗannan karatutuka namu insha Allahu ta'ala duk za mu bi mu tattauna waɗannan abubuwan. Amma dan ina son ku fahimci mas'alar masallaci tana da muhimmanci, malamai ba su sakaci game da ita ba. Kun ga nan wajen litafai guda bakwai ne na zo da su, waɗannan kaɗan ne kuma cikin albarkar da malamai suka yi. Duk gaba ɗayan abin da suke magana, suna magana akan hukunce-hukuncen da suka shafi ainihin masallaci ne. Don Allah, dubi wani littafi da yau shekarar shi kusan 800 da rubutawa tun karni na ƙarshen karni na 8 mai littafin ya rasu. Ya rasu hijira na da 883, ya sa wa littafin Tuhfatur Raki'i was-Sajidi, ma'ana tsaraba ko kyauta ga mai ruku'u da sujuda fi ahkamil masajidi, hukunce-hukuncen masallatai. Ya halatta ai masallaci a wuri kaza, yaya ya kamata game da masallaci, ko ya halatta muna ginin masallaci sai arna su kawo mana taimako mu karba, ko bai halatta ba, shin ma menene ma'anar waccan aya innama ya'muru masajidallahi man amana billahi, menene ma'anarta? Duk baki ɗaya wannan malami gashi sai da ya zauna ya tattauna. Al-Imamul Jarra'i Taqiyuddin Abubakar ibn Zaid gashi sai da ya tattauna kamar shekara kusan 600 da ta gabata ya rubuta littafin. Sannan ka duba ga wani babban malami, Al-Imamu Badruddin Muhammad Baha Az-Zarkashi, gashi nan shi kuma shekara ta 794, shi kuma kusan shekara 700 kenan da rasuwar shi. Shi kuma ya sa mishi I'lamus Sajidi, sanar da mai sujuda bi ahkamil masajidi, game da hukunce-hukuncen masallatai. To sannan sai ga wani malami kuma ya ce tahzirur raki'i was-sajidi, tsoratar da mai ruku'u da sujuda min bid'ati zakhrifatil masajidi, game da bid'ar yi wa masallatai kwalliya, ado, kawata su. Gashi malamin da ya wannan shine Abul Fida As-Sayyid Ibn Abdul Maqsud Al-Athari, wannan yana nan da ran shi. Sa'annan akwai abubuwa da dama da suke shigo masallaci na al'amuran bid'a da al'ada da sauransu. Aka samu wani babban malami Al-Allamatu Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, shi kuma yace islahul masajidi min al-bid'i wal awa'idi, gyara ko kiyaye ko tsare masallatai daga bid'o'i da al'adu. Yanzu cikin al'adunmu yara ba sa zuwa masallaci, in suka zo sai a kore su, a'a, shari'a ta ce in masu hankali ne a haɗa sahu da su, in masu ƙiriniya ne sai a kai su sahun baya a sa su su natsu. To sannan dubi inda al'adu suka shigo cikin masallatai, dubi inda bidiyoyi suka shigo, irin wannan tauraro da ainihin wata da ake sawa, irin wannan manara da ake yi da makamantansu, gashi nan. To sa'annan aka samu Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, shi kuma sai ya dauki wani salo yace tahziru sajidi, tsoratar da mai sujuda min ittikhazil quburi masajid, game da mayar da makabartu su zama masallatai, wurin sallah, wurin sujuda. Ma'ana masallaci da makabarta ba su da alaka, a ce wannan makabarta ce to ba za a yi masallaci a wurin ba, wannan masallaci ne to ba za a kawo kabari wurin ba. To sa'annan akwai wani gabjejen littafin shi da ya rubuta shi babban malami Muhammad Nasiruddin, wannan littafin baki daya ya tattaro mas'alolin bid'a ne har da bid'o'in masallaci. Sunan littafin makaji Qamusul Bid'a, Qamus din bid'a, dictionary na bid'a, rigid gabji, kaji inda ake izala da gaske kenan mal, ma'ana bid'a ita kanta tana da kamus. na fata an gane gashi nan wannan kifte da littafi duk bidiyoyi ne yake bayyanawa na masallatai baki daya da abubuwan da suka shafi sauran ibadoji to sa'annan akwai wani irin aini akwai wata sunna ita ce yin nafila a gida ana son gidanka ka rinka raya shi ko ɗakin ka ko makarmanta da nafil fili ko to shine wani malami yace al adillatu ala anna ada'an nafila fil baiti hiya sunna yin nafila a gida shine sunna to sai kuma wani malami sai ya tarfa mishi da cewa masajidul buyuti masallatan cikin gida a cikin gidan kuma ayi masallatai don yin waɗannan nafilfilin to akwai babuka na musamman anan cikin sahihul bukhari gashi yace ahkamuha wa adabuha hukunce hukuncen yin masallaci a cikin gida ba irin wannan da ake Allah gana ka ba kowa ya gida a jira ya dan kwankwasan gidan shi ba wannan ba ana nufin wani dan lungu wata kwana zaka samu ka ware ta zama ita ce wurin sallah a gidan wannan yazo a sunna ko bai zo ba yazo to duk zamu ji a cikin wannan karatu insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu babban malami hafizul islam abu abdullah muhammad ibnu isma'il al-bukhari yace babu haqqil buzaqi bil yad min al-masjidi babin dake bayani akan share kaki da hannu daga masallaci ma'ana kaki ko majina idan ka ganta a bangon masallaci sai ka sa hannunka ka share ko ka sa wata tsakuwa ko wani ice ka share in baka samu ba zaka iya sa wani hankici ko rigarka sai ka share ko an fahimta qala haddathana qutaiba qala haddathana isma'il ibn ja'far an humayd an anas anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallama ra'a nukhamatan fil qibla فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه ينادي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه صلى الله عليه وسلم ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال او يفعل هكذا صلى الله عليه واله وسلم wannan hadisi jama'a tare da yazo bayani dangane da hukuncin in kaga kaki a masallaci amma kuma ya dauko sakonni masu dimbin yawa babban sahabi Anas dan Malik yace anna annabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama ra'a nukhamatan fil qibla annabi ya ga kaki a alqiblan masallaci ma'ana daga cikin masallacin domin a cikin wata riwaya ta wannan hadisi ta Bukhari wanda zamu karanta ta can gaba insha Allah aka ce yana cikin sallan ne ma sai ya tsinkayi wannan ainihin kaki a gaban shi a cikin sallan fa shaqqa zalika alaihi sai wannan abin ya bata wa manzon Allah rai shine ma'anar shaqqa sai abin yayi mai nauyi sai bai ji dadi ba hatta ru'iya fi wajhihi har sai da aka gane haka a fuskar shi sadde idan da sallar ya juyo yana wa'azi sai da aka gane fushi a fuskar shi haka riwayar da nake ishara ta bayyana fa qama sai ya miƙe fa hakkahu bi yadihi sai ya share shi da hannun shi wa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce inna ahadakum idha qama fi salati dayanku idan ya tashi yana salla fa innahu yunaji rabbahu ya sani da cewa yana gana da ubangijin shi ne ganawa yake da ubangiji abinda ake kwatanta maka yanzu aka ce shugaban kasa ko sarki ko gwamna ko wani babban mutum ko surkinka ya kira ka kun zauna kuna tattaunawa ya fuskanto fuskar shi gare ka kai kuma ka fuskanto fuska gare shi zaka iya yin kaki ka tofar daidai da inda yake koda baka tofa a jikin shi ba to ka kaddara in kana sallah kana gana da Allah ubangiji mahalicci ne aw inna rabbahu bainahu wa bainal qibla ko kuma manzon Allah yace ai ubangijin shi yana tsakanin shi masallacin da alqibla tsakaninka da alqibla ubangijin ka nan fala yabzuqanna ahadukum qibla qiblatihi kada dayanku ya sake yayi kaki ya tofar daidai da alqibla shi daidai da inda yake fuskanta walakin an yasarihi sai dai ya tofar hagu gare shi aw tahta qadamaihi ko kuma a karkashin kafafuwan shi zai tofar hagu gare shi ne in babu kowa a hagu in akwai wani a hagu fa sai ainihin tofa ainihin wato a karkashin kafar shi to kaga wannan kuma masallatan da suke da yashi kenan ko turbaya ko makamanta haka amma masallatan da ke da tabarma ko carpet in kuma aka sa anan abinda aka guda shi zai sake faruwa yadda aka guji ya kasance a bango me zai faru in aka rinka zubarwa a kasa abinda aka guda gurbatan masallacin zai faru kenan a irin wannan halin zaka ji mafita da annabi sallallahu alaihi wasallama zai fadi thumma akhadha taraf ridaihi ana sai ce sai manzon Allah ya kama gefen mayafin shi fa basaqa fihi sai ya kaki sai ya tofa a cikin shi thumma radda ba'dahu ala ba'd sai ya saki wannan mayafin sashin ya koma jikin sashin ma'ana tunda gefe ya kamo ya kaki ya tofa sai ya sake shi sai ya koma yadda yake ko fa qala sai annabi yace aw yaf'alu hakaza ko kuma yayi haka ina ma'ana ko yayi haka shine in kana sallah ya zama ba inda zaka tofin sai kakin sai ka ainihin sa a rigar ka shikenan sai ka saki don ba najasa bace ko kun fahimci wannan da kyau jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan yake tabbatar mana da at-ta'limu bil fi'li aw qa'fin nafs min at-ta'limi bil qawli karantarwa a aikace tana shiga zuci sosai fiye da baki kaga da ya bayyana sauran ka'idojin da baki ko ɗaya ka'idar fa sai aikata ta aikace sai yace ko kuma ya aikata haka sai da ya fara yi tukuna sai yace ko kuma ɗayan ku ya haka sai yasa ba wanda ya kai sahabbai fahimta addini saboda digirin malamin su yafi na FCE yafi NCE manzon Allah ya iya yana da education ma'ana yana da turqut tadris wacce hanya ake bi a karantar da mai karatu lolana ne slolana ne wa kowanne iri sai da manzon Allah ya karantar da sahabbai duka kowa sai da ya fahimci addini ko da baka zama malami ba amma ba wanda ya zama bakin jahili cikin sahabbai domin Khallad ibn Rafi mun ba da labarin shi makon da ya gabata sahabi ne mutumin kauye ya shigo masallaci yana zuwa masallaci ya salla tsatsagen kuciya yazo ya sallama annabi ya amsa sallama yace ko ma ka sake salla sai da suka yi haka so uku karshe yace bai iya wadda tafuwan nan ba annabi da ya koya wa Khallad ibn Rafi duk malaman fiqh gaba daya sai da suka maida wannan hadisin na Khallad ya zama shine aslu sifati sala duk wata siffa ta sallah malaman fiqh akan wannan hadisin suka gina saurari mai ishmawi ishmawi mai iziya me yake cewa yace idan mutumin da ba malami ba ya je gurin malami malami ya koya mai sallah a aikace sai ya je yayi sallar sai aka tambaye shi kai ina hukuncin ruku'u yace bai sani ba to ina hukuncin daga hannu wajen kabbara yace bai sani ba kada yatsa da ake mai hukuncin shi yace bai sani ba amma fa di yayi waɗannan abubuwan mai iziya yace sallar shi ta yi me yasa sai su ce saboda dalilin hadisin Khallad dan Rafi amma kaga Khallad dan Rafi din nan sadda ya shigo masallacin bai iya sallar ba amma kafin ya fita annabi ya koyar da shi sallar har ya iya Abu Hurairah har ya ruwaita hadisin duk duniya ta yi hukunci akan shi to haka ake so lallai ne malami in yana karantarwa ya rinka duba yanayin jama'a da gurgurdan yadda za su fahimta ka zo ka tasa mutane a cikin gari irin waɗannan ka ne musu karatu kana jefa wata kalma ta larabci baka fassara ta ba ka jefa ta turanci baka fassara ta ba daidai sanda ka jefa kalmar larabcin nan to ka yanke su ba su ji me aka faɗi ba amma in ka tara ustazai fa kana yi sai ka rinka kana jefa larabci ba za ka fassara shi ba in ka tara ɗan boko fa sai ka rinka jefa turanci ba za ka fassara ba amma nan mutanen gari duk abin da ka faɗi da wani yare sai ka zo ka fassara dan ka ce clock quarters su gane ba sai ka ce kila kwata sai ce to ko dazu na wuce ta cikin ta amma dazu bai gane ba ko mun fahimci wannan da kyau Allah ya taimaka qala haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an nafi' an abdullah ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a busaqan fi jidar alqibla wannan hadisin abdullah dan umar Allah ya kara musu yarda yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ga kaki a jikin garu na alqibla ko a jikin bango na alqibla fa hakkahu sai ya kankare shi thumma aqbala ala an-nas sannan sai ya juyo ya fuskanci mutane fa qala sai ya ce da su idza kana ahadukum yusalli idan dayan ku yana salla fala yabsuq qibla wajhihi kada yayi kaki ya tofar daidai da fuskar shi fa inna allaha qibla wajhihi idza salla domin Allah yana daidai da fuskar tashi ne idan ainihin yana yin salla zamu zo mu ji wasu lafuzan hadisi jama'a abin yana da nauyi duk wanda ya kaki ya tofar daidai da alqibla jama'a wannan majinar sai ya zo da ita a filin tashin alkiyama kwabal a goshin shi abin akwai nauyi kwarai da gaske dan haka gaskiya wannan hadisin ya zo da kaidi akan cewa idza kana ahadukum yusalli ko
to lallai akwai hadisin da ya hana gaba daya aikaki a tofar daidai da alƙibla koda ba a sallah ba. Zamu zo mu karanta shi ba da dadewa ba, na'am. Saboda wani sahabi ne yayi musulmanci, yana gama limancin sallah sai kaki sai tofar gaban shi, sai manzo Allah ya ce jama'a kar ku sake bin shi sallah saboda yayi kaki ya tofa daidai da fuskar alƙibla. Allah ya kiyaye. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا السيدة عائشة والمؤمنة الله يكرمها يرداتي للي من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا جماعة جنا أينهم بنقون القبلة أو بصاقا ko kaki au nukhamatan ko kuma tofi, duk waɗannan kalmomin ma'anar su guda, inna ma suna bambantuwa ne kawai in haka ta faru. Mukhatan, busaqan, nukhamatan, majina ko kaki ko yawu ya ga an tofar haka, fa hakkahu. Aisha tace sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin share wannan ainihin majina. Wannan yana nuna maka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da kula da tsafta, ko da kuma kula akan karantar da mutane. Madadin ya ce aje a nemo yara su zo su share, haka ne shi da kanshi sai ya share don ya nuna yadda ake buƙatar gaggawar yin aikin sallallahu alaihi wasallam. Babu haqqil muhati bil hasa min al masjidi, babin da ke bayani akan ya halatta a share kaki da tsakuwa daga jikin masallaci. Karka ji a can baya an ce ya sa hannu ya share ka ɗauka cewa dole sai da hannu, za a iya sa tsinke ko wani ice ko wani tsumma a share. Menene dalili akan haka? Qala haddathana Musa ibn Isma'ila qala akhbarana Ibrahim ibn Sa'd qala akhbarana ibn Shihab an Humayd ibn Abdurrahman anna Aba Hurayra wa Aba Sa'id haddathahu, wani babban tabi'i ne mai suna Humayd dan Abdurrahman yace lallai sahabi Abu Huraira da sahabi Abu Sa'id sun bashi hadisi. Waɗannan manyan sahabbai suka ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ra'a nukhamatan fi jidari almasjid, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ga ainihin kaki ko majina a ainihin wato bangon masallaci. Fatana wal hasa, sai manzon Allah ya ɗauko wata tsakuwa fa hakkahu, sai ya share wannan ainihin kaki. Fa qala, sai yace idza tanakhama ahadukum, idan ɗayan ku zai yi tofi ko zai yi kaki, fala yatanakhamanna qibala wajhihi, kar yayi kakin daidai da idda fuskar shi take fuskanta wato yana sallah, wala an yaminihi, kai yayi kaki ya tofar dama da shi, wal yabsuq an yasarihi, yayi kakin ya tofar hagu gare shi, aw tahta qadamihi al-yusra, ko kuma karkashin kafar shi ta hagu sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Idan kuka dubi waɗannan hadisai da kyau gaba ɗaya, za ku same su wayar sahabbai ne mutane biyar mabambanta: sahabin farko Anas, sahabi na biyu Abdullahi dan Umar, sahabiya ta uku ita ce Aisha, na hudu Abu Huraira, na biyar Abu Sa'id. Idan kuka dubi gaba ɗayan lafazin, za ku ga yana kai da komowa akan abu guda ne, ko to wannan kissar ko ka dauka ta faru a lokaci guda ne, dukkan su suka gani suka ruwaito. Kaga ya nuna maka girman abu. Mutum biyar suka hadu suka bada labarin wata matsala guda daya, ko kuma abin ya faru ɗai ne, kowa ya gani a wani hali daban. Wannan kuma ya nuna maka duk sanda ya faru din nan, Annabi bai gajiya sai yayi wa'azi ya hana ainihin yin wannan abu. Domin tarbiyar mutanen da suka tashi a cikin al'ada har ake kiran su ummiyai tana da wahala. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan, larabawa yan al'ada ne, shi yasa ake kiran su ummiyai, ana danganta su zuwa ga uwa. Uwa ita take gina da akan duk wasu al'adu da ta tashi akai. To larabawa gaba ɗayan su sun waye gari akan wannan al'ada. Annabi yazo ya dauke su sallallahu alaihi wasallama daga al'ada zuwa ga me? Zuwa ga addini. To yana cikin al'adar mutane, in ka duba aikaki a tofar nan, aikaki a tofar nan. Kaga in yazan wannan qadiyya ta faru so biyar ne, al'ada ce da suka ginu akai. Shi kwatin da yazo a matsayin dan aikin Allah ne zuwa gare shi, gare su, zai gaji? Ba zai gaji game da tarbiyya ba. To duk mutanen da suka ginu akan al'ada kuma, idan kuka yi hakurin karantar da su sunna ko to sai sun fi kowa ruko da sunna. Ina son ku fahimci wannan da kyau.
Bid'a ita ce sharri, idan bid'a ta fatattaka mutum to za a dade kafin ya gyaru, amma al'ada ce ya tashi a ciki. To in kuka tashi za ku rinka sada da sunna ne, in sunna ta je sai ta kankara al'ada sai ta zauna, in ta je sai ta kankara wannan sai ta zauna, sai waye gari gaba daya ba abin da ya sani sai me, sai sunna. Ba dan turawa suka kawo kancal a kasan nan ba, juyin juye halin dan fudiyo ne mai da fulani yadda suke. Duk inda kaga bafulatani da me kake ganin shi, yankakken wando. Wannan yankakken wandon ba shine asalin al'adar fulani ba, kafin zuwan dan fudiyo ba su lazimci wannan al'adar ba. Sannan fulani sun rayu da ajage mu, wannan al'adar ba su rayu da ita ba kafin zuwan dan fudiyo. Sannan fulani a bakin su aka fara jin walima a wannan zamanin, da an yawure sai a ce za a yi walima. Haka ne ko ba haka ba? Asali fulani yan al'ada ne, zallar al'ada, addinin musulunci da sunna ko kadan bai dame su ba. Da dan fodiyo ya zo ya saka sunna a cikin su te tasiri gaba ɗaya, sai aka waye gari. Hatta wannan sanda da suke riƙewa jama'a, wancan hadisi ne da kake jin ana cewa hamlul asa sunnatul anbiya wa alamatul kaza kaza a mu'min, tare da cewa hadisin da'ifi ne, amma tunda ya gina su akai sun riga sun tashi akai. Shi yasa duk inda kaga fulani ko karami ne sai an dan yanka mai daidai da tsawon shi. Allah ya taimaka. To haka in kuka yi hakuri kuka yi ta karantar da mutane daga al'ada zuwa sunna, daga al'ada zuwa sunna, haka za ku ga duk sun canza jama'a. Allah ya taimaka. Al-Imam al-Bukhari ya ce babun la yabsuq an yaminihi fi salati, babin da ke bayani akan ko akwai me asarin Abdullahi dan Abbas ko lalle kam na ga sun yi takridi shi hata masu takridi. Na'am. Haka yace wa qala ibn Abbas, Abdullah dan Abbas yace yo ai wannan babu ya ware mishi anan ma musamman, yace babu haqqil muqatib al hasa min al masjid. Kahona hadisin sai wannan to naga ne hadisin Musa dan Isma'ila, kafin shi sai da Bukhari ya kawo wannan. Kaga al hafiz ibn Hajar da shi kuma sai da ya takhrijin shi, wanda yake nuna wannan asarin yana da asali a cikin ainihin wato nuskar. Yace wa qala ibn Abbas, Abdullah dan Abbas yace in wata'ita ala qadarin ratabin faghsilhu, idan ka tako wata kazanta danya to sai ka wanke ta. Ina ma'ana haka kafin ka shiga masallaci, alakar kawo shi da masallaci kenan. Wa in kana yabisan, idan kuwa ita wannan kazanta busasshiya ce, sai Ibn Abbas ya ce fala, ya ce ba sai ka wanke ta ba. Me yake nufi ba sai ka wanke ba? Sai ka share ta, ko an fahimta? Danyar kazanta sai ka wanke ta, amma wadda take busasshiya fa kafin ka shiga masallaci sai ka sa kafarka sai ka goge ta. Alakar wannan asarin da ainihin masallaci kenan. Wannan asari al-Imam Abubakar Ibn Abi Shayba ya ainihin wato fitar da shi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Na'am. Babun la yabsuq an yaminihi fi salati, yace babin da ke bayani akan cewa a cikin masallaci kada musulmi ya sake yana sallaye kaki ya tofar dama da hagu dama da shi. Qala haddathana Yahya ibn Bukair, qala haddathana Laythu an Uqayl an ibn Shihab an Humayd ibn Abdurrahman anna Aba Huraira wa Aba Sa'id akhbarahu. Humayd dan Abdurrahman yace lallai da Abu Huraira da Abu Sa'id al-Khudri sun bashi labari su biyu, suka ce anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ra'a nukhamatan fi ha'it al-masjid, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ga kaki a bangon masallaci. Fatanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama hasatan, sai manzon Allah ya dauko wata tsakuwa fahattaha, sai ya share wannan kaki. Thumma qala, sai ya ce idza tanakhama ahadukum fala yatanakham qibala wajhihi, idan ɗayan ku zai yi kaki to kada ya tofar da kakin daidai da fuskar shi in yana salla. Wala an yaminihi, kada ya tofar hagu gare shi. Wal yabsuq an yasarihi, sai dai ya tofar hagu gare shi. Aw tahta qadamihi al yusra, ko kuma karkashin kafar shi ta ainihin hagu.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنن الإمام شعبة ابن الحجاج سيتي أخبرني قتادة قتادة كميتي سمعت أنسا شي كينا داما قتادة هنا دكتكي متانن دأكي زرجن سودة تدليسان إن يتي عن سيما لميسي سبق علامة تنبايا amma duk inda kaga an ana qatada a cikin sahihul bukhari ba ta da matsala domin bukhari ya ruwaito wannan hadisi sai kaga an ruwaito hadisin inda qatada karare yace haddathana sai sa wannan aiki na bukhari aiki ne na wani dadaddan kwararren malami a cikin ilimin hadisi dan kana da degree 3 a wannan zamanin a hadisi baka iya rusko matsaloli kai sauri ka ci kwalar bukhari ka tsaya kai consulting manya-manyan malamai waɗanda suka mutu da waɗanda suke da rai tukuna ka ga menene irin malamai irin su Ibn Hajar irin su Abu Jamra da makamantansu menene suka faɗi irin su Ibn Battal duk menene suka faɗi sannan a zamanin ka suwaye malamai da suka kai suka komo ka tuntube su Imam al-Bukhari da yake kaza me yake nufi in ba haka ba kana dan digirin ka kana da dan kaza kaza sai kana ganin me yasa Bukhari ya haka sai ka gama rubuta raddi tukuna sai wani malamin hadisi sai ya ce maka ai ka ga dalili sai ka zo kuma kana zufa shi yasa wannan ilimi asali jama'a banda karatu akwai dadewa a cikin shi to waɗanda suka dade a cikin wannan harkar jama'a sun san muhimmancin aikin Bukhari Allah ya kara mishi rahma Allah ya gafarta mishi yace akhbarani qatada qala sami'tu anasan qatada yace naji anas qala anas yace قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي لا يتفلن أحدكم بين يديه وأن كلمة كان يكرن تاتي وفا كسرة كان يوفا ضم لا يتفلن ذاكما كيتوا لا يتفلن دديني لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه كذا تيانكو ييكاكي يتوفر غبانشي kar ya tofar dama da shi walakin an yasarihi sai dai hagu gare shi aw tahta rijlihi ko kuma kasan kafar shi babun liyabzuq ko liyabzuq an yasarihi aw tahta qadamihi al-yusra babin dake bayani akan lallai fa idan mai sallah zai yi kaki sai dai ya tofar hagu gare shi ko kuma karkashin kafar shi ta hagu zaka ce me Imam al-Bukhari yake ta yawo a wuri daya ba yawo yake a wuri daya ba dama mallam Abdullahi Gondu yace fiqhul Bukhari fi tarajim shi Bukhari fiqhun shi a cikin babin ne babuka da yake kullawa anan ne yake fitar maka da fiqhun hadisi an ba haka ba hadisi dai sai ka maka shi so 30 to me yake so ya karantar da kai a babin da ya kulla sai ka tsaya ka kalli babin sai ka dubi hadisin zaka ga matsalar shine yana karantar da kai fiqhu ne a cikin babu na daya kenan fa'ida ta biyu ita ce koda ka ji ya kawo hadisi ka ji ya sake maimaita shi ka duba da kyau sai kaga daga wurin wani malamin shi ya ruwaito shi sai kaga wannan hadisin Bukhari ya karanto shi a ina a Azerbaijan wannan kuma Madina yaje karanto shi wancan kuma ina yaje karanto shi ya je ainihin aqsa sharq ya je can mafi nisa na gabashin duniya kai ne kake zaune yanzu a cikin fanka da air condition kana ganin waɗannan mutanen kamar a gari ɗaya suke Imam al-Bukhari yaje zauna gaban su suka biya mishi Imam al-Bukhari ba kamar Imam Malik bane Imam Malik shine ya samu moriyar haihuwar shi da akai da girman shi da yayi a Madina shine Madina garin malamai ce Madina gari ne da dalibai za su taho karatu su zo su zama malamai kuma sai su zauna to duk dan da aka haifa a Madina baya bukatar fita ko ina karatu dan haka Imam Malik bai taba zuwa ko ina karatu ba domin duk wani malami da ake ji da shi a duniya a zamanin yana nan a Madina ko ba dan garin bane ya dawo Madina ya zauna a karkashin wannan Imam Malik sai ya hada gwarazan malamai guda 7 a lokaci guda a rana daya a sa'a guda suke zama suke bashi hadisi 7 a kullum ko fiye da haka shine zai zauna a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai su daira sai zauna a gaban su sai waiwaya wurin wannan malami Sa'idu sai waiwaya wurin wannan malami Rabi'atu sai waiwaya wannan malami wane ne Abdurrahman dan Hurmuza
wannan ya bashi hadisi, wannan ya bashi hadisi, wannan ya bashi su bakwai, wanda ya ga dama ya bashi guda biyar fa, ba lallai ya bashi daya ba, ba Imam Malik ne zai ce daya za a biya mun ba. Malamin da gwargwadon nishadin shi in ya ga dama zai iya biya wa Imam Malik hadisi 15, na gaba ya biya wa Maliku hadisi 3, na gaba ya biya mai hadisi 1. Idan Imam Malik ya gama sauraron waɗannan hadisai sai kuma ya juyo sai kalli malami na farko, sai maimaito mai hadisan nan da ya bashi gaba daya, sannan ya koma kan na biyu. Aka ce har Imam Malik aka yaye shi bai taba cudanya hadisin wannan malamin da wannan malamin ba. Ranar speech menene ake cewa, am prize giving day, ko wane ne wane ne, ai Imam Malik ne zai karbi kowace tuta kenan. Ku duba jama'a, ya shekara kamar 37 zuwa 40 yana koyon karatu a wurin malaman shi Imam Malik. A wannan tazarar kullun zai karbi hadisi ba daya ba, ba biyu ba, a wurin malamai guda 7. Ba kaset bane fa, ba computer bace take dauka, ana fadi ne yana downloading, yana zubawa, yana haddacewa, sannan sai kuma ya sake dawowa ya fuskanci malaman sai fara uploading musu shi ma, kuma fara dagowa yana mika musu abin da suka bashi. Bai taba hada hadisin wannan da wannan ba, sai ya tashi ya tafi gida. Sannan Imam Malik har ya wuce shekara 80 a duniya, duk hadisin da aka karantar da shi can yana karami, yana istihbarin shi da dai ba a taba kama shi yayin tuntuban harshe a hadisi daya ba. Wannan shine Imam Malik dan Anas. Sai yasa malikiya da kansu in kana hira da su sai ga ban san Imam Malik ba, dan yadda za su suranta maka Imam Malik za su nuna maka wani galabaitaccen tsoho ne kawai a Madina. Allah ya bayo Imam Malik wata irin kwakwalwa wadda duniyar zamanin shi bata ga irinta ba. Sai yasa a wannan lokaci duk dalibin da bai je ya zauna gaban Imam Malik yayin karatu ba, hankalin shi baya kwanciya. Sunun yana kasar Tunisia, shine Afrika ta arewa nan kusa da Libya. Talauci ya yanke mishi kauna, yace yayi noman rani, yayi duk kwadagon da zai hada kudi, kudi sun ki haduwa. Shine ran nan ya zauna ga yana tsallaka a kasar Masar yana koyan karatu a wurin Dan Kasim. Dan Kasim ya je ya gama karatu wurin Imam Malik. Idan Dan Kasim aka yi mai mas'aloli suka fi karfin shi, sai rubuta takarda sai ya aika, Imam Malik ya bada ansa sai a kawo mishi, sai miƙe yana karantawa dalibai. Suhunun sai ya ɗauki wannan takarda yana cewa yanzu wannan rubutun Imam Malik ne, eh yanzu Maliku yana da rai, eh sai ya ce lahallahul faqar, Allah wadaran talauci, ce laulal faqar lastaghnaitu bimalikin an ibnul qasim. Yace ba dan talauci ba, me zan yi da Dan Kasim ga Imam Maliku can a Madina? Yace to amma ba yadda za a yi. Mawaki yace ala illa takun ibilun famiiza, in ba samu naman raƙumi ba sai a ci ragadada na awaki a haƙura, ba haka ake ba? Shine kullum abin da ake so dalibai su gane kenan. Dalibanmu da suke neman Jami'ar Islamiyya a Madina daidai ne, amma kada neman Jami'ar Islamiyya a Madina ya hana ka karatu a nan. Ka zauna ka yi jam, ka samu medicine ko pharmacy ko law ko wane ne ka ne a nan A2, kana ci gaba da gwagwarmayar neman Jami'ar Islamiyya, kuma sai zama sadda za ka samu admission na Jami'ar Islamiyya ya rage maka saura shekara ɗaya ka kammala, biyu ke in zai yi kai difari sai kai difari, ka je can ka yi shekara hudu ka dawo nan ka karasa mass communication ɗinka ko wane ne wane ne, in ba zai yi ba ka tsallake ka tafi can nan, in ka dawo ko shekara ka 60 za a dauke ka kai digiri a nan. Can ku kana haihuwa 25 shikenan sai a ce ka tsufa. Idan kun fahimci wannan jama'a, ina nufin dalibai da yawa suna wahala wajen neman Jami'ar Islamiyya, gaskiya ne daidai ne, amma kuskuren da suke neman Jami'ar Islamiyya sai ya hana su yin duk wata makaranta a garin su, sai ya hana su koyan karatu a wurin kowa, su suna ta hakon Jami'ar Islamiyya. Ita Jami'ar Islamiyya idan ka dira kana da ilimi, kafi wanda ya dira bai san komai ba, domin wannan zai baka dama mai dimbin yawa na daya daga cikin damar da zaka samu. Duk kusan abin da za ka karanta a Jami'ar Islamiyya ba zai zama maka bako ba, wannan zai baka damar ka samu sauki wajen academic work, ayyukan makaranta. Me zai faru kenan? Sai ka rinka shiga cikin garuruka cikin Madina wurin manya-manyan malamai, kana zuwa kuma kana dauko karatuttuka, saboda yanzu kai wannan lecture da ake yi tun a garin ku da ma kana da basira akan waɗannan abubuwa, in jarabawa ta zo sai dai ka dan harara abin kawai shikenan, ko mun fahimta? Sannan kuma idan kadra kasar Saudi Arabia kana da degree na harkar turanci, to ina tabbatar maka kamar sahabbai ne suka ga malaika Jibrilu. Allah, zaka yi mamaki yau kana Makka ko kana Madina kana da degree da ya shaida degree ne a harshen turanci ko a mass communication ko a biology, balle degree akan engineering, balle degree akan pharmacy ko medicine, kana gamawa sai kasar Saudi Arabia ta ce ka zauna nan kai mana aiki na shekara biyar, za a mai da kai dan kasa bayan shekara biyar. Sannan duk alhazan birnin Madina, duk inda ka je ka ce ni na iya boko, na iya turanci, zai ce to za ka rinka zuwa kana karantar da yara, zan baka riyal 4000 a wata. Riyal 4000 a wata kusan 140,000 kenan ko da 60, sai idan kana da gida 17 da kake musu. Allah, ka je ka ga yadda ɗaliban 'yan Najeriya suke kwazo. Wani mutumin so yake a wuni ka ba ɗan shi minti 30 ka zo ka koya mai turanci, in ka koya mai turanci na minti 30 a wuni sai ka ba shi kwana 3, sai rinka biyan ka riyal 4000, sannan kai ɗalibi ne a ina a Jami'ar Islamiyya. A zo za a yi wata lacca, ya zama shi director ne a wani company, ya ce yana da mutumin da ya iya turanci. Allah, za ka yi mamaki in aka tafi da kai sai ga an zaunar da gaka ga gwamnan Makka saboda ka iya turanci. Idan ka tashi kai jawabi, gwamnan Makka sai ce ranan a gidan shi za ka ci abinci. Kuna wasa ne jama'a, ku koda ku gani. Shi yasa kar ka shagaltu da neman can ba kai nan ba, ka hada. Ilimi baya zama barna ko kadan, baya zama barna. Yanzu kasar Saudi Arabia sun ce ba wani dan kasa sai mai amfani. In kai dan kasa ne al'ada a al'adance, amma duk wani bako da ya shiga kasar da degree na engineering ko pharmacy ko medicine ko biochemistry ko wanene sciences din nan, physics wanene, to za a ce mishi zo ka gwada bajintarka, bayan shekara biyar za mu mai da kai dan kasa, da kai da Masaudu duk ɗaya ne. Za mai da kai dan kasa, babu wasa akan haka jama'a. Ina gaya muku wannan maganar hakikatan ne, don yau shekara biyu da ta wuce jama'a, mai littafin nan ne saba'una hadisa ya dauke ni naje saba'una hadisa menene asaf ya dauke ni naje ne musu lacca da turanci kadai, ka ce sahabbai in mala'ika Jibril ya zo wurin su din nan a tadruna man kaza kaza din nan shikenan. Wannan ya jani nan, wannan ya jani nan, in fa har wata makaranta aka kai ni, wai malamin da aka dauko yake karantar da turanci, in yi turanci da shi ma in tabbatar musu ya iya ko bai iya ba, don su. Sannan duk inda aka je aka gaisa sai an ce ya iya turanci, din da aka ce wane sai a ce ya iya turanci kuma. Za ku yi mamaki, wallahi za ka yi mamaki. Hakikatan sai da Asaf ya ce yana so da za a ɗibo 'yan Najeriya zai ba su aikin karantar da turanci a makarantar shi, sai na ce sai dai wata doka guda ɗaya wadda ita ce nan ne ba za a iya daidaitawa ba, ita ce ba a dukan ɗan makaranta a Saudiya duk laifin da ya maka ko kwalar ka yanci kai malami, ba a duka. In fa ba a shiga aji da bulala ma, duk abin da yaro ya maka kawai sai ka mai da abin ya zama wasa da dariya, ba duka, ba wani nunkufurci, ba wani abin nan. Child Rights Act. Allah ya kiyaye, don haka a dage jama'a. Allah ya taimake mu. Babun ya ce liyabzuqkum an yasarihi aw tahta qadamihi, idan zai yi kaki lallai ya yi kaki hagu da shi ko kuma ƙasa da ƙafar shi ta hagu. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سميت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة مؤمني إذن يكسن شيء أتكين صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنما يناجي ربه ينا غانا واد أبنج جنشه فلا يبزقن بين يديه to kar yayi kaki ya tofar gaban shi wala an yaminihi kai tofar hagu gare shi walakin an yasari dama da shi walakin an yasarihi sai dai tofar hagu da shi aw tahta qadamihi ko kuma karkashin kafar shi qala haddathana ali qala haddathana sufyanu haddathana az-zuhri an humayd ibn abdurrahman an abi sa'id anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama absara nuqamatan fi qiblati al-masjid fahakkaha bihasatin thumma naha an yabzuqa ar-rajulu bayna yadayhi aw an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi al-yusra sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kaga wannan hadisin shine dai hadisin daziko amma kaga anan humayd dan abdurrahman sai yace daga wa daga abi sa'id in ka koma can baya kuma humayd dan abdurrahman yana ruwaitowa daga abu huraira da abu sa'id amma anan sai kadai ce da wa da riwayar abu sa'id ishara akan cewa wannan lafazin da zaka ji to abu sa'id ne kadai ya bashi shi domin su daliban yadda suke sukan je wurin malami ya biya musu hadisi daya su biyu ko fiye da biyu shine shi malamin yana da lafuzza na hadisi daya mabambanta sai daliban su yi kokarin tattaro waɗannan lafuzza wato aiki ne wanda yake da a ce duniyar tsididdiga bayanai a yau zata zauna ta binciki aikin malaman hadisi babu shakka sai ta ba su digirin da ba a taɓa ba kowa irin shi a duniya ba amma bokin mai baki shi yafi yawa shi yafi gudu aka ce amma waɗannan malaman jama'a a lokacin babu recorder babu GSM ba sa recording muryar kowa hadda suke amma ba sa cuɗa lafazin wani da wani kaga dai nan gashi Humayd dan Abdurrahman yace daga Abi Sa'id anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama absara nuqamatan fi qiblati al-masjid kaga cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ainihin kaki a al-qiblar masallaci anan sai yace absara a can baya fa sai yace ra'a fa hakkaha bi hasatin sai manzon Allah ya share wannan kaki da tsakuwa thumma naha an yabzuqa ar-rajulu bayna yadayhi sannan sai manzon Allah ya hana mutun yayi kaki ya tofar gaban shi aw an yaminihi ko kuma dama da shi ko walakin an yasarihi sai dai hagu gare shi aw tahta qadamihi al-yusra ko kuma karkashin kafar shi ta hagu to anan da yake cewa an yabzuqa ar-rajulu ko annabi ya hana namiji anan shi yake kira mafhumul laqab kake yayi mafhumul laqab shine galibi malamai maza in suna wa'azi in suna misali da maza suke yi malamai mata in suna magana da mata suke yi namijin zai magana sai ya ce kada kai kaza kar kai kaza in ka saurari mace malama ko likita ko makamantan haka sai ta ji kina cewa uwar gida kar ki kaza uwar gida ki kula da kaza amman shi yake kira mafhumul laqab wato kawai kalmar ana amfani da ita ne amma me ake nufi kawai ana nufin dukkan musulmi namiji ko mace wa an az-zuhri daga al-imam az-zuhri zuhri yace sami'a humaydan yaji humayd anan ana so a can da aka ce maka haddathana az-zuhri an humaydin ko to anan ko sai aka ce zuhri din yaji ne an abi sa'id daga abi sa'id nahawu kwatan kwacin wancan lafazin babu kaffaratil buzaqi fil masjid babin da ke bayani akan kaffarar wannan laifin laifi ne kai kaki ka tofar a masallaci a kiyaye wannan da kyau ina son ku gane laifin nau'i ne mafi girma daga cikin laifin shine ka tofar ya fuskanci daidai da alqibla ina fatan an gano ne daga cikin laifin kuma ka tofar a kowane bango na masallaci anan kuma akwai talwif akwai gurbata yanayin masallacin amma nan kuma to yana daukar laifi mafi girma saboda nan yana fuskar Ubangiji madaukaki idan kai wannan laifi wace sadaka zaka yi wani azumi zaka yi wace kaffara bayi nawa zaka yanta ko kun fahimta shine aka ce babin da ke bayani akan kaffarar kaki a cikin masallaci qala haddathana adamu qala haddathana shu'ba qala haddathana qatada qala sami'tu anas ibn malik qala qatada yace naji anas dan malik yana cewa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anas yace annabi yace sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al-buzaqu fil masjidi khati'atun, yin kaki a masallaci laifi ne. Wa kaffaratuha, to laifin nan kaffara shi yadda za a kankare shi, dafnuha shine a rufe shi. Dan haka kaji, dan haka kaffara jama'a ba lallai ta dauki ma'anar da na fadi ba, ba lallai kaffara ta zama azumi ba, ba lallai yan tabawa ba, ba lallai kaffara ta zama sadaka ba. Akwai kaffarar da in kai laifin ma la ilaha illallah zaka ce, misali duk sanda kai rantsuwa da wani abu wanda ba Allah ba, to kaffarar shi shine kace la ilaha illallah. Ma'ana da kana zaune da wani zai ce na rantse da kwaran kwatsa, sai kace to kace la ilaha illallah, in yace ana kafirta ne sai ace a'a shine zikirin da ake yi wanda yake share wancan muguwar kalmar. Ina fata an gane. To idan mutun ya kaki ya tofar a masallaci in a kasa ne a fili, to kaffarar shi shine sai ya jawo kasa sai ya rufe, idan a bango ne kuma fato sai ya share shi. Babu dafnin nukhamati fil masjidi, babin da ke bayani akan lullube ko rufe ainihin kaki a masallaci. Qala haddathana Ishaq ibn Nasr, qala haddathana Abd ar-Razzaq an Ma'mar an Hammam sami'a Aba Huraira an an-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Hammam ibn Munabbih, babban almajiri ne cikin almajiran Abu Huraira tabi'i ne, yace ya ji malamin shi Abu Huraira an an-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala, nashi malamin Abu Huraira ya karbo daga nashi malamin shine Annabi sallallahu alayhi wa sallama. Annabi yace sallallahu alayhi wa sallama, idza qama ahadukum ila salati, idan dayan ku ya tashi yana salla, fala yabsuq amamahu, kada ya kaki ya tofar gaban shi, fa inna ma yunaji Allah ma dama fi musallahu, yana ganawa da Allah ne matukar yana wannan murin sallata shi. Wani hadisi yazo ya kara bayyana darajar mai salla a lokacin da yake ganawa da Allah a salla. Wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan ɗayan ku yana salla kada yayi waiwaye dama ko hagu, domin yana waiwayawa sai Allah ya kawar da fuskar shi daga gare shi. Ma'anar wannan hadisin shine sadda ka kabbarta salla sai Allah ya fuskanto ka da fuska yana fuskantar ka, don ka waiwaya fa, wato kamar akwai wani abu da yafi shi kenan har ya kai ka waiwaya gare shi, to shi ma sai baka wuri, wato kai ba nayi bane. Jama'a kun fahimci wannan? Dan haka waiwaye babu kyau a salla. To lallai masallaci yana ganawa da Allah dai matukar yana nan a wurin sallar tashi. Wala an yaminihi, kada ya kaki ya tofar dama da shi. Fa inna an yaminihi malakan, domin dama shi kuma akwai mala'ika. Kaji wannan hadisi ya zo da wata ƙarin fa'ida, dama gare shi akwai mala'ika. Wal yabsuq an yasarihi, sai ya yi kaki ya tofar hagu gare shi. Au tahta qadamihi, ko kuma ƙarƙashin ƙafar shi. Fa yadfinuha, sai ya ainihin lullube shi, ma'ana ya a ƙarƙashin ƙafar shi sai ya ja ƙasa sai ya lullube shi. Babun idza badarahu al-buzaqu, babin da ke bayani akan idan kaki ya zo mishi, kaki ya zo maka haka kana salla ya ritsa ka irin ya taso maka din nan ya zaka ya yunkuro maka, sai ya ce falyakhudh bi tarafi thawbihi, sai ya kamo gefen tufafin shi haka sai ya zuba majina a jiki, tunda kakin ya zo maka babu shiri ne. Qala haddathana Malik ibn Isma'ila, qala haddathana Zuhair, qala haddathana Humayd an Anas anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ra'a nukhamatan fil qibla fa hakkaha bi yadihi wa ru'iya minhu karahiya. Anas yace lalle annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ya ga kaki a al-qiblar masallaci, fa hakkaha bi yadihi, sai ya sa hannun shi sai ya share, wa ru'iya minhu karahiya, sai aka ga bacin rai tattare da fuskar shi, fuskar manzon Allah bai ji dadi ba sallallahu alaihi wa sallama. Aw ru'iya karahiyatuhu lidhalika, ko kuma aka ga ya nuna damuwar shi game da wannan abu. Wa shiddatuhu alaihi, da kuma bacin ran shi da nuna damuwar shi akan haka. Ashe annabin ya ga sahabbai sun yi abu yana nuna damuwar shi, ba wai dan yana kin su ba dan ya tarbiyya su. In ba haka ba, akwai lokacin da al'amari ya faru wanda in ya faru ga matan yau sai ta ce ba a yi mata adalci ba. Manzo Allah ya tafi yakin Tabuka, ya je ya dade bai dawo ba, da Aisha ta samu labarin ya kusa dawowa, ta bi gida duk ta gyara gida ta share ta manna ta samu labule iri-iri, masu ado, masu tsuntsaye, masu hotunan mutane, matasan kai duka, ko ina gida ya zama kamar amarya. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama ya shigo gida, Aisha ta tarbo shi tun daga sadda ya shigo cikin gidan, ma'ana daga tsakar gida, ashe idan shi ya tsinkayo waɗancan labule da hotuna a jiki. Hadisin yace sai ya bangaje ta, annabi ya bangaje ta, yana zuwa sai ya kama wannan labule sai ya tsinka shi sai ya jefar da shi ƙasa. Yace me ya kawo waɗannan nan? Sai ta ce naji labarin ka kusa dawowa ne shine din na gyaggyara, amma na tuba na bi Allah na bi manzon shi, menene laifina? Manzo Allah yace ai masu zana sura masu zana hoto irin wannan ranar kiyama za a tursasa musu sai sun hura musu rai. Manzo Allah ya mata wa'azi, amma ka dubi yanayin tayi ne dan ta faranta mishi, haka ne ko ba haka ba? Sai zama ya saba ma Allah, sai nuna bacin ran shi, bata dube shi ta ce kai kenan ba a kyautata maka, a'a anan yana fushi da fushin Allah ne. Sannan me ya kamata mata su dauka anan shine matan na tuba ba ta rasa mijin aure, haka lafazin hadisin yace. Sai da tace atubu ila Allahi wa rasulihi ma zambi, na tuba ga Allah da manzon shi, me zunubi na? Manzo Allah yace gashi Aisha har yanzu ba ta fushi ba, tace tunda ma ba a yi mai abin kirki bari a bar shi da tsohuwar katifa shi ya sale, a'a ba ta yi haka ba. Wannan mata wannan labulan sai ta ce sai ta tsatsaga shi sai ta karere sura hutunan sai ta yi mishi matashin kai da tintin na kashin gida, tace sai ta ga annabi ya shigo gidan kuma yana farin ciki har yana kwanciya yana jingina akan fulan. Haka ake so, in kika bullo mai gida ta nan bai sha'awa ba, ki je ki sake nazari, ma'ana yau kin yi miyar kalkashi sai ya ji abin bai yaba ba, sai ki je ki siyo ayayo, ki shiga nan ki fita nan ki shiga nan duk yadda zaki sai kin samu kanshi. Haka ake yi jama'a. Amma in kika yi nan bai ji dadi ba, ki ce ai kai dama ba a yi maka abin arziki, a'a ba haka bane, ai aiki ne a kanki. Yaya akai uwa da take haihuwar yaro jariri jama'a? Baya magana amma take gane cewa yana son kamu, yana so da siga, ko uwa ba ta ganewa? Amma watan shi nawa? Watan shi uku, amma ta gane yana son ya sha kosta, yana son ya yi kaza, amma ba yi da magana. In yana son fitsari ta gane, in yana son kashi ya gane, karfe nawa yake tashi da tsakar dare duk ta gane. Me yasa? Saboda tana aiki da hankali, ko? Haka ake so, ke da kike zaune da shi shi mai ba kike sake har sai ya ce wai jama'a gidan nan ba kuka ne, mana kullun dage-dage kuke mishi hatta ishe shi, karki sake sai ya ce wai da Allah ku ba za ku dan canza mana bane, kullun yauki kuke mana. Ki dan rinka canzawa da safa, in kin yi kaza yau ki yi kaza, jibi ki yi kaza, domin irda'u zauj, yardar da miji yana sabbaba yarda Allah, yarda Allah sakamakon aure, tukuicinta a wurin Allah shine aljanna. Saboda Abu Dauda ya ruwaito hadisi sahihi, wata mata ta zo gaida Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace yaya, mai miji ce ko mara miji? Tace a mai miji ce. Yace to ki dubi matsayin da kika dauki mijinki, to haka matsayin da Allah zai dauke ki. In dauki mijinki banza ne, to haka kike banza a wurin Allah. Mijinki yana da muhimmanci, to kina da muhimmanci a wurin Allah. Sai manzo Allah yace saboda mijinki shine aljanna, ki shine wutarki. Waɗannan nasoshin su ne malamai suka ɗauka a da suke wa'azi da su a ƙasar nan har kuma suka zaƙe. To kamata ya daidaita, kada a zalunci matan, ka a wulaƙanta su, ka a mai da su bayi. Su kuma yanzu da aka ba su ƴanci da ƴancin sunna, su kuma kasu rena mazajen. Ki san wace irin kalma zaki addressing mijinki da ita, wace irin kalma zaki ringa faɗa wa mijinki? As-sayyida Aisha me take ce mishi? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, in ta tashi rantsuwa sai ta ce wa rabbi muhammadin, in aka dan samu dan damuwa sai ta ce wa rabbil ka'aba. Amma ba zama sai ta ce mishi ina bacin rai bana son fadin sunanka, a'a shi da kanshi ne ya gano. Rannan suna zaune cikin armashi sai ya ce a ina gane, an gana farin ciki, in kin tashi rantsuwa sai ki ce kin rantsa da ubangijin Muhammadu. Idan ku na bata miki rai sai ki ce kin rantsa da ubangijin Ka'aba, suna na ba baki so ya fadi a bakin ki. Haka ake zaman. Shi yasa kai ka karanci halinta, ke ki karanci halin shi, sai ku zauna ku rinka tattaunawa, ku rinka tattaunawa kuna fahimtar juna. Yaushe ne lokacin baccin shi, yaushe ne lokacin hutawar shi, karan me yake so warin me yake so akwai abin da yake ke kanshi ne a wurinki ma'ana an kaje ka auro yarinyar da yake gidan su ana harkar kalwa eh ba matsala ba za ta ji warin daddawa ba ko to kai kuma dan bariki ne fa dan bariki ba ya son jin daddawa to sai ke kokarin wannan daddawa duk yadda zaki ki nesanta ta daga inda yake amma ke ba komai a wurinki sannan sai ki lura meye da meye baya so sai ki kiyaye kai kuma ka lura meye da meye take so hatta wajen addressin sunanta yadda zaka faɗi sunanta wanne irin suna take so ka dubi annabi sallallahu alaihi wa sallama Aisha fa sai ce mata ya Aish ya Aish ma'ana wani irin stylistic formation ya Aish to amma kai sai ka ce Aisha tu kamar wani tsoho da ke zama a zaune sai ka dan samu ka dan gyara sunan ka duba wani lokacin sai ya kira ta da yace mata Humaira kalmasu ce ta Laraba Quraisha me suke nufi yar fara annabi yake kiranta duk waɗannan me yasa yake kiranta yana tausasawa ne to ba hatta sahabban shi Abu Hurairah ba Abu Hurairah annabi ya sa mai ba amma wani lokacin sai ya ce mishi ya Abahir ma'ana ko abokinka ko ɗalibinka wani lokacin zaka yi addressing din zaka dan faɗi yadda zai ji daɗi ba kawai ka zama kai kenan kamar yadda samudawa suke tankwara mutane da ƙarfin tsiya ba ina fata an gane Allah ya taimaka so da haka jama'a kun ji dai don haka mata a dage fa ke aljanna ki haddaka fa hadisi ne sahihi cikin mu'jam at-tabarani fa manzo Allah ya ce in mace tana girki tsakanin ɗakinta da kitchen tana kaiwa tana komowa din nan ana rubuta mata ladan Safa da Marwa ne fa ma'ana kin ga ke akwai Safa da Marwa ɗakinki mun ku sai fa mun je maka ba inda aka ce namiji zaka yi wata Safa da Marwa sai ka je maka amma mace yanzu hakan tana son ta hau Safa da Marwa sai ta je ta dora tukunya ta fara bararraka mijinta wani dan bararrake ta je ta dauko reza za ta yanka albasa ta yi Safa ta je ta dauko gishiri ta yi Marwa ta kaiwa haka Safa da Marwa hadisi ne fa mata ku kuke da wannan falalar duk waɗannan hadisan su ya kamata a gaya wa turawan yamma a ce kun ji matsayin mata a wurinmu ku kuka danna mata mu mata suna da yanci Allah ya taimaka amin qala annabi sallallahu alaihi ko na'am sai yake cewa fa inna an yaminihi malakan domin dama da shi akwai mala'ika wal yabsuq an yasarihi yayi kakin ya tofar hagu gare shi aw tahta qadamihi ko kuma karkashin kafar shi fayadfinuha sai ya rufe wannan ainihin kakin ashe ma mun wuce wannan hadisin ko mun shiga ainihin babi na gaba ne ko babu idza badarahu ko na'am yau haka wa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna ahadakum idza qama fi salatihi dayanku idan ya tashi yana sallah fa inna ma yunaji rabbahu to fa yana ganawa da ubangijin shi ne aw rabbuhu bainahu wa bain qiblatihi ko kuma ubangijin shi fa nan tsakanin shi da tsakanin ainihin alqiblar shi fala yabzuqanna fi qiblatihi dan haka kare kaki ya tofar a daidai da gaban shi alqiblar shi walakin an yasarihi sai dai hagu gare shi aw tahta qadamihi ko karkashin kafar shi thumma akhadha taraf ridaihi sannan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kama gefen mayafin shi fa bazaqa fihi sai ya kaki ya tofa a cikin shi waradda ba'dahu ala ba'd sai ya saki wannan mayafin nashi ya koma inda yake qala da annabi ya haka sai ya ce aw yaf'alu hakaza ko kuma yayi haka wato in kakin ya taho mishi ya rasa yadda zai yi ya zai kenan sai ya kamo gefen tufafin shi sai ya sa Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi waɗannan jimillar hadisai in ka tattaro su gaba daya sune babban malami al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani a cikin wannan babban littafi nashi Fathul Bari ya hada su ya tattauna magana akan su tun a farko-farkon ainihin babin amma ni na jinkirta ne har zuwa ainihin wato karshen wannan babi daga cikin ma'anonin da malam yake fadi yake cewa da aka ce din nan ganawa da ubangiji wal muradu bil munaja min qibali al-abdi haqiqatan najwa da aka ce bawa na ganawa da ubangiji ko to ganawar haƙiƙanin ganawa ya san ganawar yake dan haka zaka ga in ya tashi kalmomin da yake fadi yana magana ne da Allah madaukakin sarki kai tsaye wa min qibalir rabbi, amma ganawa ta wajen ubangiji fa, shi ubangiji ganawa da yake yi da bawa ganawa ce ta hakika ko ko ta majazi. Sai malam yace lazimu zalika fa yakunu majazan, lalle ganawar sai ta zama majazi ce. To wannan malamin al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Allah ya gafarta mishi, malami ne da Allah ya mishi baiwa, Allah ya mishi fatihi a cikin ilimin hadisi. Sai dai wajen aqida ta asma'u wa sifat, malamai sun bayyana matsalolin da ke tattare da wannan ainihin aqidoji da ya rinka yi ana. Idan hadisai suka zo qarara suna magana dangane da wasu sifofi na Allah, to yakan kai ya komo wani lokacin kuma ya ta'awilin su kamar yadda ya ana. Ganawa da bawa yake da Allah yace hakika ce, ganawa da Allah yake da bawa fa sai yace wannan majazi ce. Don haka ce majazi ce, ma'ana za ta iya daukar ba ma ganawa bace wani abu ne daban kawai. To wannan ya saba ma hakikanin abin da ake fahimta a hadisin. Abin da yake shiga tunanin kwakwalwarsu shine, to sadda aka ce Allah yana ganawa da wani yana sallah a masallacin Ka'aba, to ai wani kuma yana masallacin Madina yana sallah, wane yana masallacin Binnin Kudus, wane yana masallaci a Sokoto, wane yana masallaci a ina. Sai su ce to ka gani wannan ya nuna ganawar mecece, majazi ce. Sai a ce a'a, al'amarin Allah ya wuce al'amarin halitta. Wannan kana tunanin halittu ne, halittu su ne ba za su iya kasancewa a Makka ba kuma su kasance a Madina ko, amma Allah fa al'amarin shi ya wuce yadda kake tsammani. Don haka sai ka ce Allah yana ganawa da bawa ganawa hakikanin wadda ta dace da zatin shi. Shikenan, ina fata an gane. Kun san irin wannan tunanin ya taso wasu suka yi musun munkar da nakir. Annabi ya ce akwai mala'iku guda biyu waɗanda suke bincikar ainihin mamaci. Sai suka ce to waɗannan mala'ikun guda biyu idan yanzu suna tare da wannan mamacin da ya mutu a gabashin duniya, to a yammacin duniya fa, ko ko mala'ikun daban-daban ne? Al'amarin ya wuce tunanin dan adam ne, anan ya kai ka sai ga me, sai ga imani ba tare da ƙaryatawa ba, ba tare da kwatantawa ko buga misali ba, ba tare da kuma lankwasar da ma'ana ba. Don haka jama'a, an samu wasu malamai da yawa sun yi zaman gyaran Fathul Bari a wurare irin wannan. Daga cikin waɗannan ga wani malami mai suna Sheikh Ali Ibn Abdul Aziz Ibn Ali Ash-Shubul, gashi ya zauna ya gyare-gyare ya ce at-tanbihu alal mukhalafatil aqdiyya ko aqdiyya aqdiyya fi Fathul Bari, fadakarwa game da wasu abubuwa matsaloli na aqida waɗanda suka saba mu sunna waɗanda suke cikin Fathul Bari. Wannan malamin da ya zauna ya yi wannan aikin, aka samu manya-manyan malamai suka ainihin zauna suka dubi wannan aiki nashi. Daga cikin su akwai Bin Baz, akwai Salihul Fawzan da makamantansu. Gaba ɗayan abubuwan da suka saba na Fathul Bari tun daga mujalladi na 1 har zuwa na 13 malamin ya zauna ya tuntuɓa ya gyaggyara. Don haka masu nazarin Fathul Bari suna buƙatar su samu ainihin wannan littafi domin su ainihin yi nazarin shi. Misali yanzu da yazo kan wannan matsala a shafi na 23 da yazo gyara ainihin wannan matsala, wato shafi na 32 afwan, yace qala al-hafiz fil fatihi, ya fadi gaba ɗaya komi da komi ya fadi shafi da mujalladi. Ina fatan kun gane, domin bari mu gama karanta maganar ta Ibn Hajar din tukuna kuji. Sai yace wal ma'ana, abinda ake nufi da ganawa din nan daga ubangiji, iqbaluhu alayhi bir rahmati war ridwan, ana nufin ubangiji yana fuskanta bawa da rahama ne da yarda. Wa amma qawluhu inna rabbahu bainahu wa bainal qibla وكذا في الحديث الذي بعده ان الله قبل وجهه فقال الخطابي غاشنا معنى duk waɗannan maganganu sai kokarin ta'awilin su shine anan daga cikin gyaran da malaman suka yi mishi. Sai suka ce da'awal majazi fil munaja min Allah batila, cewa wai ganawa da Allah yake da bawa majazi ne, wannan magana ba ta da asali, ba ta ciyen magana ce. Wa huwa min idda'il majazi fi nusus sifat, wannan na daga cikin wuraren da mutane suka rinka da'awar majazi a wurin da ga nassi qarara, sai mutun yace ai wannan abun majazi ne. Allazi huwa babu ta'tiliha, wanda wannan yake ja a zo a watsar da waɗannan nassoshin. Misali nasi ya ce Allah yana sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya kowanne dare, yace waye zai bauta mini in karau bautar shi, wa zai roke ni in amsa mishi. Abinda ake so ka fahimta da wannan hadisin shine duk lokacin da ƙarshen dare ya ƙasa ku ko ina ne, ka tashi kai ibada kai addu'a kawai, ka ja bakinka kai shiru game da sauran masaloli. To amma an ka fara da'awar cewa to ai haka din majazi ne, domin a ce Allah ya sako daga saman bakwai ya dawo sama ta daya, to wane ne kuma yake tsare mishi sama ta bakwai? To kaga duk wannan tunanin kana tunanin Allah ne irin tunanin halittu, to ba ai wa Allah irin wannan kwatancin. Sakamakon wannan sai ja sai ka ce to kaga wannan majazi ne, to wannan nassin a bashi. To in ka bullo wa irin wannan sai a waye gari nassoshin da suke tabbatar da siffofin Allah gaba ɗaya, sai ka waye gari ka watsar da su. To kun san hadarin haka? Daga cikin hadarin haka shine anan duniya zaka zan kana kan aqida da addinin da ba shi Allah ya aiko annabi da shi ba, sannan a ranar lahira zaka waye gari in Allah ya bayyana ma mu'minai a dandalin kiyama ba za ka gane shi ba, saboda waɗannan siffofin da Allah yake faɗi game da kanshi ga mu'minai da waɗanda annabin shi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi game da Allah a cikin ingantattun hadisai, su ne siffofin da Allah ya manzo Allah ya ce a ranar alkiyama sai Allah ya bayyana ga bayi. Idan ya bayyana sai ya ɗauko wata sura wadda ba ta shi ba, mu'minai da suka san surar shi, to dan Allah ya suka san surar shi sun taba gani ne? Kamar mutum ne kake magana da shi a waya, sai ka ce mishi mu haɗu da kai a earphone, zaka ganni dogo, zaka ganni siriri, zaka ganni fari, zaka ga na sa wata riga kaza, duk ka faɗa mishi waɗannan siffofin. Na fata an fahimta. A lokacin da ka dira earphone sai kwakwalwar shi ta juye mishi cewa duk abubuwan da ka faɗi to ba da gaske kake nufi ba, kai gajere ne, baki mai kiba. Me zai faru? Har za ka zo ka wuce ta gaban shi bai ganka ba. Me ake so da shi? Duk abin da ka faɗi siffarka ne, ya yadda kuma ya saka ta a cikin kwakwalwar, yadda ran da kuka haɗu da ya ganka sai ya gane ka. A ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah zai bayyana da wata sura wadda ba ta shi ba. Idan mu'minin sai gai sai ce a muna nan har sai ubangijinmu ya zo, saboda ba san wannan siffar ba. Can sai Allah ya yi wani shamaki da ke tsakanin shi da su, suna gani sai su fadi sai su sujuda, to sun ga ubangiji hakikatan kenan da gurgurdan siffofin da ake fada musu. Ko kun fahimta? To annan ne munafukai za su yi kokarin yin sujuda sai su kasa. Yawma yukshafu an saqin, a wannan rana hadisi karara yace a ranar Allah zai yaya kwaurin shi, haka manzon Allah yace zai yaya kwaurin shi. An saqin din nan ba majazi bane, hakika ce zai yaya kwaurin shi. In mu'minai suka gani sai su fadi sai su sujuda, munafukai fa sai su kasa, domin waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimuna, suna lafiya a duniya an ce su yi sujuda sun ki. To a yau sujudan munafinci ce, kuma ba munafinci a kiyama ba za a bar su yi ba. Wannan hadisin annabi yace hakikanin surar Allah ce ta kauri, ba yadda ƴan tawili ke cewa a abinda ake nufi shine kaman nannade hannun riga, nannade kafar wando shine ake nufi da ikshafu saq. La, za mu zo mu karanta waɗannan hadisai anan. Idan kun fahimci wannan da kyau jama'a, lazimi ne duk wata siffa da ta zo ta Allah a Qur'ani ka yadda da ita. Kun ji na ɗaya? Bayan yadda da ita ka saka ta a cikin kwakwalwarka, to sai ka koma kai nazari, to wace fa'ida ce za ta biyo bayan yadda da wannan, sannan wani haɗari ne zai biyo bayan rashin yadda? Misali, yanzu kun ga mu da muka yadda cewa Allah na sauka ƙarshen dare, idan ƙarshen dare sai mu tashi mu ibada, mu ɗaga hannu mu roƙi Allah, domin sharaɗi duk abin da ka roƙa zai baka. Ka gwada gobe da safe ka gani insha Allah. Asuba tana tahowa ƙarshe, ka tashi ka ɗaga hannu, duk abin da kake da shi ka faɗa wa Allah. Ka karanta tafsirin suratul Yusuf, karanta Ibn Kathirin, da annabi Yaqub yake cewa ƴaƴan shi saufa astaghfiru lakum rabbi, aka ce ya jinkirta wannan addu'a ne har zuwa ƙarshen dare, shi yasa yace musu ku bari zan roƙan muku ubangiji. Aka ce sai da ƙarshen dare sai ya tashe su bacci, yace to ku tsaya bayana zan rinka addu'a ko kuma kuna amsa. a wannan lokaci Ubangiji ke sauka ya ce wanda zai ibada yayi za a karba, wanda ke da bukata ya fada. Idan ka kiyarda da abin da hadisin yake dauke da shi, zaka tashi zaka yi wannan addu'ar, ba za ka yi ba, kaga matsala ta same ka tun anan duniya kenan, to kafin kuma ta kiyama. In ka yadda fa, sai ka tashi ka gina abin da aka ce a gina a jikin yaddar. Allah ya taimake mu. Dan haka jama'a, kun ji wannan magana. Malam yace wal wajibul la'iq huna isbatul manaja al munaja min Allah li 'abdihi haqiqa kama hiya lil 'abdi haqiqa min ghairi takyifin min Allah li 'abdihi haqiqa kama hiya lil 'abdi haqiqa min ghairi takyifin wala tamthil. Abin da yake wajibi shine tabbatar da ganawa ga Allah, cewa Allah yana ganawa da bawa kamar yadda bawa ke ganawa da Allah. Kada a buga misali, ka a ce kamar yadda wani da wani ke ganawa. Ko kun fahimta? Kar kuma a kwatanta, kar kuma a buga misali. Sai ce wa min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Kar kuma a harrafa, ka a sauya, kar a karkatar da ma'anar. Wala yajuzu ta'wiluha bi iqbali Allah alayhi bir rahma war ridwan. Bi halatta ai tawilinta da cewa ai ana nufin Allah zai fuskanci bawa da rahama da yarda ba. Wala siyama wa qad sahhatil munaja fil Qur'an.